America, direct from Washington. Sashen Hausa na Murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Suna Nasir Fil Hashim Kumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballar da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 3 ga watan Yuni na shekarar 2022. Kafin ku da abin da muke tafa da shi ga kanan labarai.
Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Russia sun ba mu kusan kashi 20 cikin 100 na yankunan Ukraine, yayin da yakin ya cika kwanaki 100 a yau Juma'a. Pakistan ta ba da rahoton samun bullar kwayar cutar shan inna ta 7 a bana, bayan da ƙasar ta shafa watanni 15 ba tare da samun yaro ɗaya da ya nakasa ba da cutar mai saurin yaduwa. An ba da rahoton cewa kyamarorin sa ido da gwamnati ta kakkafa a sassan babban birnin ƙasar Iran sun katse.
To kanin labaran kenan aka saurara. Cikin shirin za a ji cewa a Najeriya talaka na kokawa game da hauhawa farashin kayayyakin abinci da ake fama da shi.
Dada, idan mutum ya zo wallahi shinkafa sai ya sayi rabin muku, wani sai ya sayi kwano 10, amma wallahi yanzu wani rabin kwanon ma sai ya karbi bashi. Makaroni nan da abin da muke sayanta 13,000, amma yanzu makaroni 21,000.
Haka kuma za ku ji cewa an gudanar da wani taron masu ruwa da tsaki don fadakarwa a kaura cewar gingimu lokacin zabe.
Maganganun da masu tayar da rigima da sauransu, idan za a yi wajerar da su a tabbatar cewa ba dole ba da su kasance manyan jam'iyyun nan su ne za su kai labari.
Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a, Isa Lawal Ikra zai kawo mana shirin sa na manuniya, sai kuma nasiha Juma'a daga malamai, amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugaban ƙasar Ukraine Vladimir Zelensky ya ce sojojin Russia sun ba mu kusan kashi 20 cikin 100 na yankunan Ukraine, yayin da yakin ya cika kwanaki 100 a yau Juma'a, kuma ana ci gaba da gwabza fada a wurare da dama. Zelensky ya faɗa wa majalisar dokokin Luxembourg a wani jawabi ta kafar bidiyo jiya Alhamis cewa ku duba fa waɗanda ake yi kullum, wanda ya mamaye wurare nesa da baki daga sama da kilomita 1,000, ya ce yankunan da dakarun Moscow ke iko da shi idan a kwatanta ya kai girman ƙasar Holland. Zelensky da ya bai bayyana adadin yankunan da Rasha ta kame ba tun bayan fara mamayar ta ranar 24 ga watan Fabrairu. Moscow ta kwace yankin Crimea na Ukraine a shekarar 2014, sannan 'yan awaren da ke samun goyon bayan Rasha sun kuma kwace wasu sassan yankin gabashin Donbas, inda faɗan ya fi kamari a yanzu kafin mamayar. Ukraine ta faɗa jiya Alhamis cewa dakaranta sun sake kwato ƙananan garuruwa da ƙauyuka 20 a yankin Kherson da ke kudancin ƙasar. Wani ɗan bindiga da ya buɗe wuta a wani asibitin Tulsa da ya kashe mutane 4 ya tunkari wani likitan fiɗa ne da ya ɗora wa ci gaba da ciwon baya da yake damunsa bayan tiyatar da aka yi masa kwanan nan. Shugaban 'yan sandan Tulsa, Wendell Franklin, ya ce wanda ake zargin, wanda ya harbe kansa bayan harin, ya yi ta kiran hukumar lafiya ta St. Francis sau da yawa don ya yi korafi kan zafin ciwo da ya yi fama da shi. Muna kuma da takardawa kan wanda ake zargin, wanda ya bayyana karar cewa ya zo da niyyar kashe Dr. Phillips da duk wanda ya shigar masa, in ji Franklin. Ya ɗora Dr. Preston Phillips alhakin ci gaba da fama da shi bayan tiyatar. 'Yan sanda sun ce an samu waɗanda abin ya shafa da wani likita mai karɓar baƙi da majinyaci tare da ɗan bindigar a bene na biyu na wani ofishin kula da lafiya, inda nan ne asibitin ƙashi. Asibitin ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya fitar cewa yana baƙin ciki da rashin mutane 4 daga cikin al'ummarmu, amma bai tantance waɗanda suka mutu ba. Pakistan ta ba da rahoton samun bullar kwayar cutar shan inna ta 7 a bana, bayan da ƙasar ta shafa watanni 15 ba tare da samun yaro ɗaya da ya nakasa ba da cutar mai saurin yaduwa. Shirin kawar da cutar na ƙasar ya faɗa jiya Alhamis cewa wata yarinya 'yar watanni 7 ta kamu da kwayar cutar da ta shanye mata jiki a arewacin Waziristan gundumar Pakistan mai rikici da ke kan iyaka da Afghanistan. Dukkanin yaran da aka tabbatar sun kamu da cutar shan inna wannan shekara 'yan asalin arewacin Waziristan ne, inda ake sa ran samun karin masu kamuwa da cutar saboda yawan kin yarda da kuma sanya alamar yatsa ba tare da yin allurar rigakafi ba yayin campaign, kamar yadda shirin ya bayyana. Kasashen Pakistan da Afghanistan su ne kasashe bikacal inda cutar shan inna ke ci gaba da kassara yara, ko da yake adadin waɗanda ke kamuwa ya ragu sosai a cikin 'yan shekarun nan. Lokaci na ƙarshe da yaro ya samu shanyewar jiki a Pakistan shi ne a cikin watan Janairun shekarar 2021. An kuma ba da rahoton kamuwa da cutar guda ɗaya a Afghanistan a wannan shekarar da kuma huɗu a shekarar 2021.
To, na jima kaɗan Hafiz zai sake da labarai kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda yayin da hukumomin ƙasar ke cewa manufofin gwamnati na bunƙasa noman abinci musamman ma shinkafa na haifar da sakamako mai alfanu. Al'ummar ƙasar musamman magidanta da masu sana'o'i na sarrafawa da sayar da abincin na ci gaba da bayyana damuwa akan yanayin hauhawar farashin kayayyakin abincin. Daga Kano, Muhammad Ibrahim Kwari ya haɗo mana da wannan rahoton.
Dubban biliyon naira ne gwamnatin Najeriya ke kashewa ta hannun babban bankin kasar CBN karkashin shirin ta na bunƙasa noman shinkafa wadda aka yi wa lakabi da Anko Barowa. Akan ya biyo bayan matakin mahukuntan na Najeriya ne na rufe iyakokin kasar na tsandauri tare da haramta shigar da shinkafa cikin kasar daga ƙetare a shekara ta 2016.
Wannan da gida ne, wannan dan adama, wannan dan kuwa, wannan kuma dan kamfani,
dukkan masala shin masala ce
eran sani
yaro ko na nawa na amsu gongori da
dadi da kasa
ne wani raba dan kamfani
wani mai sayar da kayayyakin abinci kenan a birnin Kano da galibi talakawa ke ziyarta domin cefa ne. Kazalika wasu daga cikin magidanta masu karamin karfi sun koka game da tsadar da kayayyakin abincin ke yi.
Sunana Malam Az. Nazo ne da man na sai kayan abinci haka kamar makaroni haka, nazo kuma ina samu aka ce mun rabi 400 kwano ya zama 800 kenan.
Ji ya sako kenan ko ya karu?
Kai gaskiya ya karu.
To dama abin da kake bukata ba wuce kwano ɗaya kenan ko rabi din.
Ah, zan samu ne in na samu sukuni na sai kaman dan yawa haka. Kaman ya kai kwano 4-5 ko fiye da haka ma dai. In san samu ne yanda halinka aje buhu ma duka zaka so ka aje.
Suna na Haya Uba. Wannan kayan miya ne sai da muna sai wannan kaman naira 60 ko 50. To yanzu ga hanan da 200 na sai shi. Tsatsa ta da tumatir ne.
Baba me yasa babba wannan yanayi?
To wannan Allah kawai ya sani. Mu dai ana ta cewa ga hanan kowa a hakuri abu zai san zai canza bi canza ba.
Malam Muhammad Kabir wani mai shagon sayar da kayayyakin abinci ne kamar gero, masara, shinkafa da wake da dangogin su.
Kasuwa duk wannan ka sani inda irin wannan harka yake yi sai dai hakuri. Na zan lissafa ma wa'anne a bayana suka kafa shagunan aune-aune kuma suka rufe saboda yanayin hauhawar farashi. Tunda yanzu kaga gero abinda ake sayan gero buhu 25,000 mun sai buhun gero 4,000-8,000. Ni kaina nan yanzu ina da kwastomomin dada, idan mutum ya zo wallahi shinkafa sai ya sai rabin buhu, wani sai ya sai kwano 10, amma wallahi yanzu wani rabin kwanon ma hidi ya karɓi bashi. Makaroni nan da abin da muke sayanta 13,000 ta fi shekara uku a 13,500, amma yanzu makaroni 21,000. Ita wannan ta aunawa taliya ta buhu abin da muke sayanta 12,000 ta fi shekara uku a 12,000, amma yanzu taliya naira 20,000.
Baya ga magidanta da 'yan kasuwa da kan yi cinikayyar kayayyakin abinci, su ma masu sana'ar sarrafawa da sayar da abinci na kokawa. Ajiya Halima mai waina ta yi tsokaci.
Wani yanzu ba ina siyan uku ko hudu, da haka kwano 8 ma ina. In ka zo siyan abubuwan duk sai kuɗin ya tafi a mai ma 800 ka gani. Balwa 1,800, kulin 1,100.
Sai dai Malam Muhammad Kabir ya ce suna danganta wannan matsala ne ga gwamnati.
Talaka yana da wani price na shi. Yanzu kaga halin da ake ciki yanzu bana abin da ake sai da taki 21,000 yuriya, kamfa ana sai da shi mai gaure 25,000. Yanzu nan yau daga kauye na dawo wa'inda suka bar masara ta dalilin wannan tsada sun fi yawa, ma'ana kwata-kwata ba za su yi noman masara ba.
Rahotanni dai sun hakaito ministar kuɗi da tsare-tsare ta Najeriya Zainab Ahmad na cewa nan gaba kaɗan za a gudanar da taro ƙarƙashin majalisar kula da lamuran abinci ta Najeriya domin tattauna wannan matsala ta hauhawar farashin kayayyakin abinci a ƙasar. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To Allah ya kyauta, a gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hafiz ɗauke da kashi na biyu na labaran duniya.
An ba da rahoton cewa kyamarorin sa ido da gwamnati ta kakkafa a sassan babban birnin kasar Iran sun katse, yayin da kungiyar ƴan Iran da ke gudun hijira ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin sama da 5,000 a kusa da Tehran. Kungiyar matasa ƴan jarida mai alaka da gidan talabijin din kasar Iran ta amince da katsewar jiya Alhamis a shafin Twitter, bayan da Mujahideen Khalq ta yi ikirarin kutsawa cikin kyamarorin. Kyamarorin sun hada da na kusa da makabartar marigayi Ayatullah Ruhullah Khomeini. An kuma bayar da rahoton cewa shafin intanet na birnin Tehran ya dauke da kuma tsarin sadarwar da birnin ke amfani da shi. Wannan dai shine kutse na baya-bayan nan na abun kunya da aka kai wa kasar a daidai lokacin da yarjejeniyar nukiliyar da ta kulla da manyan kasashen duniya ta ruguje. Daga ƙarshe, ma'aikatar harkokin wajen kasar China ta mayar da martani cikin fushi jiya Alhamis kan sanarwar cewa a ƙarshen wannan wata, gwamnatin Biden za ta fara aiwatar da sabuwar dokar hana shigowa da kayayyaki da aka yi aikin tilastawa a lardin Xinjiang na kasar China zuwa Amurka. Dokar hana aikin tilastawa ‘yan kabilar Uyghur, wato UFLPA a takaice, wacce shugaba Joe Biden ya rattaba wa hannu a watan Disambar bara, za ta fara aiki ne a ranar 21 ga watan Yuni. A ƙarƙashin dokar, hukumar kwastam da kare kan iyakoki ta Amurka za ta kula da duk wani kaya da ake kerawa a Xinjiang gaba ɗaya ko a wani ɓangare a matsayin na aikin tilastawa, sai dai idan mai shigo da kaya zai iya nuna shaidar kwakwarar cewa ba haka ba ne. An amince da dokar ne tare da goyon bayan ɓangarori biyu, yayin da 'yan majalisar wakilai na ɓangarorin biyu suka yitar da yadda China ke muzanta wa musulmai 'yan kabilar Uyghur marasa rinjaye.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, a daidai lokacin da ake ganin yadda zaɓukan fidda 'yan takara ke gudana a faɗin Najeriya, wasu ƙungiyoyin tallafa al'umma masu zaman kansu sun gudanar da taron faɗakarwa kan yadda za a iya kauce da rigingimu lokutan zaɓe. Wakilin mu Haruna Dauda na ɗauke da wannan rahoton.
Kungiyar Zakadun Wanzar da Zaman Lafiya na Ƙasa da haɗin gwiwar wata cibiyar ƙasar Burtaniya da ake kira British Council sun shirya wani taron faɗakar da jama'a don kaucewa irin rigingimu da yawa a zaɓen fidda gwaniyar jam'iyyoyi daban-daban, musamman ma a lokacin zaɓen fidda gwani. Gamayyar ƙungiyar ta ce ta kaɗu matuƙa dangane da irin tashin-tashina da ya faru a lokacin zaɓen fidda gwani da jam'iyyu suka gudana a 'yan kwanakin nan, don haka ta ga ya kamata da kirawo taron masu ruwa da tsaki da suka haɗa da malaman jami'a da ƙungiyoyi masu zaman kansu da hukumar wayar da kawunan jama'a na ƙasa da 'yan jaridu da dai sauransu. An dai gudanar da zaɓen fidda gwani a matakai daban-daban, haɗa da na matakin shugaban ƙasa da wasu jam'iyyar suka riga da suka kammala har izuwa na majalisar dattawa. Sai dai an samu ɗumbin ƙorafe-ƙorafe a kan zaɓuɓɓukan, musamman ma daga cikin jam'iyya mai mulki da kuma jam'iyyun adawa. Waɗannan zaɓuɓɓuka dai da ya gudana, wasunsu sun sai fom ɗin takarar shugaban ƙasa, da idan sun rasa matakin shugaban ƙasan suna iya dawowa kujeransu na majalisar wakilai kamar yadda yake faruwa a wasu jihohi a yanzu. Wasunsu kuma gwamnoni ne, haka zalika wasu daga cikinsu da ke neman kujerun gwamnonin jihohinsu sun sai fom ɗin majalisar dattawa, da zaran an rasa na matakin gwamnan suna iya dawa suka haftukan neman kujerun majalisar, wanda ake gani kuma hakan tamkar wata dabara ne na 'yan siyasa. Ambassador Ahmed Shehu shi ne shugaban wannan kungiya na jakadun wani zaman lafiya a ƙasa.
Mun zauna mun gani kama a jihar Borno, ga jihar da Allah ya jarrabe mu da shekara wajen 13 ba mu samu zaman lafiya ba, sannan muka fara samu munga kuma zabe ya zo abubuwan da bamu san shi ba ya fara kunnowa. Kamar zaka ga matasa sun je suna saren junansu, ɗan siyasa suna gaya junansu bakake maganganu, shine muka ce ba za mu zauna mu gani ba wannan abin ya labaci, because mu Hausa suka ce jiki magayi, mu mun san menene matsalar rashin zaman lafiyar nan. Shine muka kira masu ruwa da tsaki domin mu tattauna mu ga cewa ya zamu yi mu fito ma wannan abin, domin ga cewa an samu zaman lafiya, an yi zaben da yake zuwa dinna a cikin lafiya, mun samu shugabanni na gari wanda za su mana jagora.
Shi ma Alhaji Shatima Jafar Imam shine daraktan hukumar wayar da kauna jama'a jihar Borno.
To mu dai ba za mu ce wani abu ba illa dai mu ga mutane cewa yin zabe daban kuma in azo a shiga wani halin da ba kyau ma shi ma wani abu ne daban. Zabe ba abu ne wanda za a yi fada ba, abu ne na rayi. Idan kaga an cuce ka ko kuma kaga abun bai maka ba, akwai tsarin da aka yi wanda zaka je ko kotu ko za wanda zaka je ko wurin hukuma wanda zaka yi magana. Amma mutane su dauki wato doka a hannu cewa su za su yi kaza, su za su yi kaza, musamman matasa mu wanda ake amfani da su kullum muna magana, kar fa su zama ƴan bangan siyasa.
Shi ma Professor Khalifa Dukwa ya jawo hankulan masu zaɓuɓɓuka da cewa su guji bangar siyasa.
To taron ya wadatar domin yanzu ne ya kamata a ce kungiyoyin masu zaman kansu wanda ba ruwansu da gefe ɗaya da sauransu su ne ma tushen demokrasiya, hada da harkar ƴan jarida, su ne ma ainihin abin da aka cewa somi. Ba zai zama pankan-pankan kilishin ba na somi din abin da zai sa demokrasi ta yi daɗi. Wato shi ne harkar jarida da kuma kungiyoyi masu zaman kansu. To muna ba da agenda, muna setting agenda domin tangal-tangal da muka fara gani, maganganun da masu tayar da rigima da sauransu. Idan za a yi wajerar da su, a tabbatar cewa ba dole ba ne su kasance manyan jam'iyyun nan su ne za su kai labari.
Da ci gaba da karban korafe-korafe a matakin jam'iyyu daban-daban, musamman ma kan yadda aka gudanar da zaɓen fidda gwani na jam'iyyu daban-daban a ƙasar. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna Dauda Biyu, ana sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19:31:49, sai kuma kilohertz 11:30 a matsakaicin zango. Yanzu dai anan Washington DC a gomma na cewa karfe 10:17 na dare. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Wannan delegate da ake cewa gida-gida ana kai musu kuɗi daga shi shugaban jihat gomna har zuwa shugaban jam'iyya, duk wanda yaje zaka suna nuna shine. To yanzu shine din cikin mutum takwas da aka ce sune ta'a ne za a yadda guda daya.
Daya daga cikin ƴan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC kenan ke sanar da duniya cewa su lura dai akwai burum-burum game da alƙawuran da delegate ke yi wa ƴan takara. Sai dai kuma shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya ya ce duk da yake gaske ne ana shakawa masu zaben fidda gwani kuɗi, amma dai ba shi da wanda zai nuna ya ce shi ke da laifi karara.
In ka ce wane ne yake ba da kuɗi, wannan ita ko waye ba kuɗi, ba da ansa. Amma gaskiya shi ne ana yi. To amma idan bera na sata daddawa ma yana kwari, ni Abdullahi Adamu ba da maganin wannan sai dai kawai na yi kasheji.
Shi kuwa shugaban jam'iyyar APC jihar Kanawa Kankare zargin zura ƴan takara yana mai cewa babu wani ɗan takarar shugaban ƙasar da suka yi wa alƙawari cikin waɗanda suka kai wa Kano ziyara.
Duk inda za mu zuba ƙuri amma ka za mu zuba ta gaba ɗaya, kowane fatan alheri muke musu muna addu'a. A yanzu da kake magana kai ba wanda muka tsaya.
Sai dai shi wani dattijan jam'iyyar APC a jihar Yobe ya da jam'iyyar yana mai gaya wa duniya cewa idan dai maganar jam'iyyar APC ne to ya kula.
Mu nan zombi gaba ɗaya ungurungun ba a yi zaɓe ba. Saboda haka a yau Madina ina tabbatar miki cewa ni Babakura ba a ba. Na bar wannan jam'iyyar APC.
Game da maganar karɓa-karɓa kuwa ɗaya daga cikin masadajjan tarayyar Najeriya ne yake gaya wa duniya cewa alƙawari aka yi wa ƴan kudanci, saboda haka ya kamata a cika alƙawarin don kakkaɓe dukkanin ƙura.
Idan ana so a yi kamanta gaskiya a yi adalci shi ne nan ya arewa ta karɓa kudu ta karɓa, don kudu ta karɓa arewa ta karɓa.
Waɗannan faso mun ta muka taɓo cikin tarin miliyon da za ku yi a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna masu haro hanyar da za a ba tsira. Shiri na 68 cikin jerin gwanan shirye-shiryen manuniyan da ke nuna wa shugabanni yadda za su taimaka wa talakawa, yadda za su tallafa musu samu su dan sarara. Mai yiwuwa samar da sukunin sararawar kuma ta sa shugaban jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya Sanata Abdullahi Adamu ya ce ya kamata dai talakawa da masu zaɓe su yi hattara da masu daudala da dala dan kasar ta tsira.
Kowannen su da muka samu takardun shi mutabbata kuma ya bi ka'idodin da muka shimfiɗa. Zan san kowannen su yaya yake da hukuma. Misali, in akwai wata kwantacciya na buguwa na cuta na zamba, mu sani wa'annan kafin mu ƙara tantancewa, mu san wanda zai je ko wanda zai je ba. Muke mulkin ƙasar nan, kuma insha Allah mu zama cikin mulkin ƙasar nan.
To akwai ƙorafe-ƙorafe da ake yi a yayi akan ƴan takarar jam'iyyar APC da ke zagaye ƙasa suna ɗan zuba kuɗi masu yawan gaske.
Wannan dai
ba ku sa ido akan
wannan dai da farko dai in ka ce wane ne yake ba da kuɗi ko wanda ke waye ba kuɗi, ba da ansa. Amma gaskiya shine ana yi. To amma idan ɓera na sata daddawa ma yana wari, waɗanda ake maganar kuɗin da su suke sai da kansu. Duk wanda ya ce gashi ka karɓa, to gashi na ba kawai da a'a don yana son ya je shiga aljanna ba ne ba. Aljanna shi ne in an zo ranar zaɓe wuriyan kai zama nashi. Kuma idan ka san cewa mutum yake ba kuɗin nan ba na kirki ba ne ba, ka sai da darajar ƙuri'arka, wannan kuma kai da Allah, kai da mutane suka baka amanar shugabancinsu. Ni Abdullahi Adamu ba da maganin wannan sai dai kawai na yi kashe ji.
Sai dai kuma duk da aka ɗaya daga cikin takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC sanata Sani Ahmad Yariman Bakura ya ce ya kamata a gaya wa duniya gaskiya cewa akwai alƙawuran gaibin da ake wa ƴan takara, musamman dai masu daudala da dala ko nanawa masu zaɓe nera.
Akwai tattaunawa da ya kamata a kace za a yi da ƴan takara da gwamnoni da masu ruwa da tsaki a rage yawan ƴan takara da suka fito. Domin ka kamar da ka sani yanzu ƴan takarar APC mun kai 28. To don haka ina ganin wannan tsare-tsaren da ake su ne ake so a kammala kafin a kira mu. Masu ruwa da tsaki za su tsaya su diba su ga cikin 28 ɗin wane ne zai iya dacewa wanda ƴan Najeriya za su amince da shi. Kamar na faɗa shi ɗan siyasa na farko ya san Allah subhanahu wa ta'ala zai ba da mulki. Sannan wannan dalage-dalage da ake ishewa gida-gida ana samu su ana kai musu kuɗi. Wannan ya kai wannan ya kai wannan ya kai wajen mutum biyar ko shida cikin mutum 28. To ko cikin kullum ka tai za ka je in ka dubo talabijin ɗinka daga shi shugaban jihat gwamna har zuwa shugaban jam'iyya duk wanda ya je za ka suna nuna shine. To yanzu shine din cikin mutum 8 da aka ce sune ta'a ne za a yadda guda ɗaya.
Ganin yadda ake zira zaren zargin zarge ƴan takarar da masu zaɓe ke yi, musamman da ya game da maganar takarar shugaban ƙasa a jihohin da ake cewa ana yi wa ƴan takarar alƙawura, ya sa shugaban jam'iyyar APC jihar Kanawa Alhaji Abdullahi Abbas gaya wa duniya cewa duk da yake dai sun karɓi ƴan takarar shugaban ƙasa daban-daban a jihar Kanawa, amma babu wani ɗan takara da suka yi mai alƙawarin ba shi ƙuri'a samfarera.
Sai mun gama tantancewa yanzu suna ta zuwa kowa ya nemi bayanin yanda yake kallon Najeriya da irin abin da yake so yi wa Najeriya. In suka gama kafin convention da zamu je Abuja, shine mu zamu zauna mutanen Kano mu faɗi matsayin mu. Yanzu delegate ɗin mu kawai in ka hada South South gaba ɗaya jihohi shidan nan da ƙuri'a 120 suka fi mu kawai yawan delegate. Sai da ka zuba mutum ƙuri'a, sai jiha biyar sun zuba ƙuri'a sannan za su kamo shi.
To yanzu rarraba ƙuri'un za ku ci da kaman kuna yin alƙawura ma waɗanda suka zo.
A ba wani maganar dizance ake na siyasa. Mun ƙuri'a mu uwan mu ɗaya, uban mu ɗaya. Duk inda zamu zuba ƙuri'a amma ka zamu zuwa ta gaba daya.
To kuma waɗanda ake musu alƙawari ko shafa mai abaka fa yanzu
su da aka alƙawari ko ne fatan alheri muke musu muna addu'a. A yanzu ne ke magana kai ba wanda muka tsayar dan takarar mu.
Chairman wa haka sashe za a yi ne a Kano.
Wanda shugabanni suka nuna mana shi zanyi insha Allah.
Da lamu dai duk da kammala zaben zakulo ƴan takarar gwamna da sauran kujeru a matakan jihohi, wani ɗan jam'iyyar APC ya ce har yanzu akwai ƙura. Bardan Fika Dattijo barista Baba Kure ba Abba ya ce a jihar Yobe abin da aka yi kawai shi ne dauki dora.
A yanzu haka da nake miki magana ina cikin bakin ciki na rashin zabe wanda aka ayyanar musamman a wannan zone ɗina zone B. Don ni dai ina jin watakila a Yobe banda zaben gwamna babu wani zabe da aka yi na tsakani da Allah na gwamnan ma saboda ba hamayya. Amma mu nan zone B gaba ɗaya ɗungurungun ba a yi zabe ba. Mutane aka ɗauka ana kafawa a cire wannan a sa wannan.
Wani mataki kake son ka ɗauka a yanzu?
Matakin yana da sauki kwarai da gaske. Bai kyautu mutum mai shekaru kamar nawa ba mutum da ya ɗara 70. Zauna a inda ake barna ba zai iya gyara ba. Saboda haka a yau Madina ina tabbatar miki cewa ni Baba Kure ba aba na bar wannan jam'iyya ta APC saboda ba zan iya zama a cikinta ana barna da ni ba. Kuma za mu ga wa duniya ga abin da muke ciki ga abin da za mu yi. Amma a yanzu haka bana jam'iyyar APC na batta.
Ashe dai har yanzu akwai wasu 'yan ƙasar da ke ganin dole ne a ci gaba da maganar karɓa-karɓan da mafi akasarin 'yan yankuna ma ake ganin kamar sun hakura. Domin kuwa sanata Kabir Ibrahim gayan jihar Kanawa ya ce yarjejeniyar karba karba aka kulla cikin jam'iyyar APC saboda kadan kudi ya kamata a lalubo kawai a dora.
An yadda a doka ta Najeriya ai ba ni in baka. Arewa mun samu shugaban kasa Muhammadu Buhari ya takarawa ta shekara 7 yanzu ta 8 insha Allah. An ce bayan nan kuma za a mai da ita kudu. Kaga wannan yarjejeniya ce, in ka kai yarjejeniya kuma kamar amana ce. Idan ana so ai kamanta gaskiya ai adalci shine nan ya arewa ta karba kudu ta karba dan kudu ta karba arewa ta karba haka shi gaba da haka za a ga cewa an samu kyakkyawan zaman lafiya a cikin tafiya kasar nan muna fata dan takarmu da aka sa ya fito da kudu kuma shine mataimakin Buhari so da haka kaga kamar an yi da kalliman sai na ibi ne kuma so da haka za a tafitar hakan Allah yadda muna ganin nasara tana nan kuma abin da ake nema shine wanda zai kyautata alheri ga al'umma su amfana ya adalci a mulkin sa
game da iftila'in yan bindigan da suka tare motocin da suka taso daga birnin Gwari zuwa Kaduna kuwa dan takarmar sajjan tare Najeriya jam'iyyar APC ya shiya ta binjar Kaduna Honorable Muhammad Sani Abdullahi Dattijo ne yace dole ne a taya jaje saboda yadda al'umma suka yi asara
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hakika na girgiza kware da gaske da na samu labarin abin da ya faru da wasu al'umman birnin Gwari da matafiya ina mika sakon jaje ga mai girma gwamnatin jihar Kaduna wallahi Nasir Ahmed Rufai da mai martaba sarkin birnin Gwari bisa iftila'in da ya faru da yan bindiga wannan al'amari abin takaici ne don kasalwantar da rayuwar al'umma da basu ji ba basu gani ba a don haka ya zama wajibi a gare mu mataimakin gwamnati ta yadda duk za a iya kawo ƙarshen wannan masifa da ta'addanci da ta'addabe mu gwamnati za ta ci gaba da iya ƙoƙarinta wajen ganin al'ummar birnin Gwari jihar Kaduna sun zauna lafiya ina yabawa jami'an tsaro da 'yan sa kai da suke aiki ba dare ba rana na ganin al'ummar jihar Kaduna da birnin Gwari sun zauna lafiya
to duka kuma iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kuma kafin mu yi sallama kamar kowane mako sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko kwanakin da suka yi musu saura domin kuwa daga juma nan ma saura kwanaki 360 ne ga dukkanin masu muzuran matse mu dafin iko su yi sallamar sakin kujirin idan dai suna son komawa gida cikin sutura kuma madadin dukkanin wanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryan da kukan ji a cikin wannan shirin da kowace juma'a kukan saurara ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla a gaidan na Ikara yanzu kuma sai nasihar juma'a
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Ni ne Professor Muaz Muhammad daga bangaren koyar da Larabci na Jami'ar Maiduguri a masallacin Himawlan mu shewa mutace ne muke wannan fadakarwa ta musamman ga dukkan al'umma musulmi akan amana da riƙon gaskiya. To yau matsalan musulmai duka akan amana ce da riƙon gaskiya. In yau aka zama kowane musulmi ya kula da haƙƙin amana da girman ta kuma zama mai gaskiya to duk matsalolin mu na duniya za su warware kuma kowa zai sha'awa musulmi aka kuma da yin amana Allah ya ce ya nuna ta ga samai da kasai akan su doke ta suka yi roki Allah suka ce ba su yi abasalan saboda nauyin ta sai dan adam ya karba dan adam kuma Allah ya ce mai zalintan kansa ne kuma jahili ne bai san karshen al'amarin sa ba ita kuma gaskiya annabi yana cewa Allah yana cewa alladheena amantu qul kun masaki ya ku wanda ku ba da gaskiya da Allah ku ji tsoron Allah ku zama tare da masu gaskiya to Allah kuma yana tare da masu gaskiya saboda haka annabi yace addina ma ta lamanta mana ka ba da amana ga wanda ya baka kamar da ita daidai ba ragi ba kai ko saboda haka ita kuma gaskiya ana son mutum ko me yake cikin mu'amala da me yake gaskiya cikin shugabanci ko wanda dai al'amari na mu'amala saboda haka yan uwa wato in yau muka zo muka riki gaskiya da amana to duk matsalolin mu Allah zai warware mana su kuma kome ina mu zai kyau saboda kuma na roƙon ɗan uwa musulmai a duniya da suke a duniya su kula da amana tsakaninka da mutane tsakaninka da musulmai da wanda ba musulmi ba tsakaninka da dabbobi da ciyayi da duk halittun Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
sadaqallahul azim Allah ya saka kai masu raro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi inda za mu damu ku da wato da shirin yanayi da muhalli da ma wasu rahoton da mu samu damar kawo muku ba a wannan shiri na yanzu to domin sake jin wannan shirin da masu ran shirye-shiryen mu da suka gabata za a yi zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com har ma da shafin mu na facebook yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Jumbe Hamza wanda ya bada umarni da ma injiniya mu ne Mr. Karen ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa na anjima kadan da hantsi da misalin karfe 8 na safiyar nan. Assalamu alaikum.